الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Juma'a wanda yau 19 ga watan Ramadan hijiran manzon sira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace da 29 ga watan uku miladiya 2024 muna cikin suratul qital sura ta 47 a bisa jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha yau gashi mun tashi aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya kuma su imani ati'ullaha ku yi biyayya ga Allah wa ati'ur rasula ku yi biyayya ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wala tubtilu a'malakum kuma kada ku bata ayyukanku innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wanda ya zama sun kafirta kuma sun kange mutane daga barin tafarkin Allah thumma matuhum kufarun sannan suka mutu suna kafirai falan yaghfira Allahu lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba fala tahinu kada ku yi rauni wata da'u ila salmi kada ku yi kira cewa a zo a sulhunta ku da kafirai wa antumul alawun alhali kuna ku ne madaukaka wallahu ma'akum Allah subhanahu wataala yana tare da ku walan yatirakum a'malakum kuma ba zai tauye muku ayyukanku ba wannan aya ta farko kamar yadda Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo a tafsirin sa daga Abul Aliya Allah ya jin kai a gare shi yace sabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sun yi zaton cewa duk wani laifi ko zunubi da dan adam zai yi to ba zai yi tasiri ba muddin da yana da tauhidi kamar yadda duk wani aiki da mutum zai yi in dai akwai shirka shi ma aikin bai da wani amfani to dan haka shine zaton su har sai da aka sauke wannan aya aka ce ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani ati'ullaha ku yi biyayya ga Allah wa ati'ur rasula ku yi biyayya ga manzo alaihi salatu wassalam wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku to daga nan sai suka shiga tsoro suka fahimci cewa ashe kenan aiki zai iya rushewa anan kamar yadda al'adan alqur'ani take kullum ana bayani akan sifofi ba ashkhas ba Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani ta yadda in ka gamsu ka sifanta da wannan sifa da za a faɗa to umarnin da kai ake idan ka ji baka sifantu da wannan sifar ba to shikenan ba da kai ake ba to sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani mun sha maimaitawa cewa ba za ka tabbata mai imani ba sai rukunnan imanin nan guda shida sun tabbata sun kankama tattare da kai ka je ka bincike kanka me matsayin ka dangane da waɗannan rukunnan imani guda shida ka san su sanin da ake da bukata kuma ka dabbaka su yadda ake bukata idan haka ne to alhamdulillah in ba haka bane ba to aiki ya same ka Allah ka datar da mu Allah sai ce atiqu Allah wa atiqu Rasul ku yi biyayya ga Allah kuma ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka maimaita fi'ilin domin a nuna cewa ita biyayya ga manzo alaihi salam cin gashin kanta take yi Allah dai sai ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu Rasula wa ulil amri minkum kaga ba a ce wa atiqu ulil amri ba dan anan a nuna cewa su ulul amri biyayya da za a yi musu dole sai ta dace da biyayya ga Allah da manzo su ta su biyayyar ba ta cin gashin kanta tabi'a ce ga biyayya a wajen Allah da manzo idan sun bi Allah da manzo abinda suka yi umarni da shi bai ci karo da biyayya ga Allah da manzo ba to sai a musu biyayya a nan amma idan abin ya ci karo da wannan to sai a ajiye shi wala'alla wani zai hararo faɗin Allah subhanahu wata'ala qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin anan ba a maimaita fi'ili ba anan kuma wala'alla domin a nuna cewa ita biyayya ga Allah ko ku biyayya ga manzo to ita biyayya ce ga Allah kai tsaye saboda Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wanda dai bi manzo alaihi salam kai tsaye Allah ya bi to amma hikimar da ya zamo akan maimaita fi'ili domin akwai wanda zaka samu sun sami zamewar kafa suna ganin cewa wai a tasu fahimtar in ka bi qur'ani shi kadai ka gama aiki ba sai ka bi manzo alaihi salatu wassalam ba akwai wanda irin wannan tattaunawa ta hada mu da shi sai nake tambayar sa nake ce masa shin yanzu manzo alaihi salam da ya zo da alqur'ani tilawa kawai yayi ko ya fassara shi yace ya fassara alqur'ani ka tabbatar ya fassara yace eh sun ce to shikenan yanzu kai kana zuwa daukar tafsiri gun malami ko baka zuwa yace ina zuwa nace tilawa yake maka ko kuwa yana fassara maka ne yace yana fassara masa nace kuma ka gamsu da fassarar da malamin naka yake maka yace ya gamsu nace ta manzo Allah sai ba gamsu da ita ba to daga nan sai ya shi ai ba amsa ya yadda da fassarar da malamin sai masa amma kuma gashi a gefe bai ta manzo Allah ba to wannan wace irin halaka ce to saboda haka kenan dan a nuna cewa biyayya ga manzo alaihi salam zaman kanta take hadithi ya inganta cikin sunan nisa'i manzo alaihi salam yake cewa ku saurara ahir kada in samu wani mutum a cikin ku ya harde akan karagarsa ya dunga cewa bainana wa bainakum kitaballah fama wajadna fihi halalan istahalalna wama wajadna fihi haraman harramna sai ya ce ala wa innama harrama rasulullah mithl ma harrama Allah manzo alaihi salam yace ahir kakkin samu wani mutum ya harde akan karaga cikin ku ya dinga cewa tsakani na da ku ko tsakanin mu da ku littafin Allah duk abinda muka same shi halak a cikin littafin Allah zamu halatta shi abinda muka samu an haramta a Qur'ani shi kare zamu haramta manzo alaihi salam yace ku saurara duk abinda manzo alaihi salam yace haram ne daidai ka da abin da Allah ya haramta tunda in mutum yana da hankali ma ai Allah ya riga ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah ba ya furta san zuciya duk abin da ya faɗa
mu tabbata da cewa wahayi ne daga Allah kuma wannan abun addini ne wato malamai anan har ma suka yi wani tafsiri suka ce wato na farko zamu yi akari akwai abin da ya shafi harka ta rayuwa ta duniya akwai abin da ya shafi addini manzo alaihi salamu Allah bai aiko shi dan harkokin duniya ba shi ya sanya ba za ka zo kana nemo wa'insu abubuwa na rayuwar duniya mahalli dole a cikin alqur'ani ba idan an ga wani abu da ya shafi wani ilimin zamani yayi mutabaka da wata aya to wannan kawai dai ribar kafa ce amma ita ayar ba dan wannan abin ta zo ba za ka iya samu kamar yadda muka ce akwai abin da ke cewa isharatul qur'an isharat alqur'ani qur'ani Allah ya masa wannan za ka yi tafai akan wannan lafazi ne zai zo abin da lafazin yake nunawa sai kaga cewa kuma wani abin ya zo ya dace da shi misali Allah na ce inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال النبي عيسى او ده الله كم مثال النبي ادم معنى كوانن سبا وندا aka halitta ta hanyar iyaye shi annabi adam Allah ya halitte shi da turbaya da tabo yace da shi kasance ya kasance to kaga abinda ayi take nuni kenan to amma kuma da zan alfaz sai kaga yanzu in ka zo ka lissafa isa a cikin alqur'ani kwaya 25 ne adam ma 25 ne chip chip kai da kai to kaga ita ayar ba wai dan ta zo ta nuna adadin lissafin yanda suka zo ba to amma kuma an samu wata muwafaka wacce ta kasance a haka to saboda haka kenan manzo alaihi salatu wassalam dukkan abinda zai zamo malamai har suke cewa akwai bambanci ma tsakanin af'aluhu da aqwaluhu ayyuka na manzo alaihi salam za su yi ihtimalin khususiyya in kaga manzo alaihi salam yana wani aiki zai iya yiwuwa khususiyyar sa ce amma maganganun sa ba ta daukan khususiyya duk abinda zai fada na umarni to wannan da kowa ake ba wani wanda zai ce a to ai wannan yake bace manzo alaihi salam wannan ana nufi na ana nufin ka ana nufin mu gabaki daya to saboda haka sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene ake nufi da biyayya ga Allah da biyayya ga manzo alaihi salam shine ya zama duk abin da yazo daga alqur'ani ko hadisi na aikatawa mu yi wannan gurgurdan ikon mu gurgurdan kuma yadda sahabbai suka fahimce shi kuma ya zama akwai ikhlasi shi yasa Imam Sa'idi a cikin tafsirin sa yake ta wannan biyayya ga Allah da manzo ana nufin cewa aikata umarni da kuma nisanta hani gurgurdan fuska irin yadda shari'a ta tsara kuma ya zamo a samu ikhlasi a samu taba'a duk yadda zaka ce zaka takarkare kai ibada to ta samu asali daga ayyukan sahabbai aikin manzo alaihi salam da sahabbai su suke fassara mana muradin Allah da manzo na sha kawo muku misalin bayanin Abu Ishaq al-Huwayni Allah ya kara masa lafiya yace alqur'ani da hadisi umarnin da kuma dabbakawar in ka kwatanta lokacin sahabbai da lokacin mu to kaman dai angul ne wanda yake haka kaga yanzu angul haka yake nan kafa ce nan kafa wannan kafafuwan in kai sama sai suka hade kana ƙara ƙasa suna ƙara budewa kana ƙara ƙasa suna ƙara budewa to misali Allah ya ce aqimus salata ya ce wa atuz zakata ya ce wa atimul hajja duk irin wannan Allah ya faɗa to yanzu da ya ce aqimus salata ya ake yin sallah aikace kenan yadda sahabban manzo alaihi salamu suka yi sallah to shine tafsirin abinda Allah ya ce ayi sallah yanda suka bayar da zakka shine tafsirin yadda aka ce ayi zakkar yanda aka ce ayi tauhidi to yadda suka rayu akan tauhidi haka nan fasara tauhidin take to kana karawo kasa abin yana kara lalacewa ana kara samun bambanci tsakanin umarni da kuma aikin kana kara yin sama suna haduwa daidai to shi sa kullum muke maimaitawa in kana son tsira ya zama fassaran alqur'ani da ta hadisi gurgudan yanda sahabbai da tabi'ai suka fahimta ba yanda ni na fahimta ko kai ka fahimta ba domin fahimta ta daban taka daban sai an rabu yace ni kaza na fahimta kai kuma kace kaza ka fahimta to ina za a samu raba gardama a je a dubo ya sahabbai suka fahimci wannan aya ya suka fahimci wannan hadisin sai na ajiye ta fahimtar kai ma ka ajiye ta ka kun ga sai a samu daidaito to Allah sai ya dora mu akan wannan sai ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku me ake nufi da bata ayyuka malamai sun ambaci bangarori da dama al-imam mustafa al-adawi a cikin tafsirin sa at-tashil li ta'wil at-tanzil ya kawo fuskoki har kusan guda 8 yace wannan wa'ansu daga ciki ne shi kuma al-imam ibn zayy al-kalbi a cikin nasa tafsirin shi kuma at-tashil fi ulum at-tanzil kowanne ya ambaci nasa at-tashil amma akwai bambancin suna wancan at-tashil li ta'wil at-tanzil na mustafa al-adawi shi kuma wannan at-tashil li ulum at-tanzil na ibn zayy al-kalbi rahmatullahi ta'ala alayhi shi sai ambaci fuskoki guda hudu yace fuska ta farko ko dai ana nufin cewa ku ji tsoron Allah ai ku biyayya ga Allah ku biyayya ga manzo alaihi salam kada ku bata ayyukanku da shirka tunda Allah yana cewa manzo alaihi salam la in asharatta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun yi wahayi zuwa gare ka da kuma wanda suka zo kafin kai kowane annabi abinda Allah yake ce masa la in asharatta in ka kuskura kai ma Allah tarayya la yahbatanna amaluka aikin ka zai rushe gabaki daya wa la takunanna min al-khasirin kuma zaka zama a cikin tababbu anan tsakuwa ake taunawa dan aya ta ji tsoro Allah ya san babu wani annabi da zai yi shirka to amma har in an fada wa annabi wannan to kai dole ka shafa wa kanka ruwa ai maka aski wannan shine manufar irin waɗannan dalalat yace to wannan shine ma'ana ta farko ko kuma ma'ana ta biyu kada ku bata ayyukan ku da riya ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu amwalahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kun ga anan aka ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata dukiyo sadakokinku da gori da kuma cutarwa Allah sai ya kawo misali yace kaman mutumin da zai bata aikin sa ya bata abin da yana ibada bil manni wal abinna wai kaman wanda ya bata aikin sa wato abin nan da riya akwai wanda zai zama yayi aiki kawai shi dan a gani wannan abun wallahi an jarrabe mu da shi shi yasa irin wannan gaba ina nasiha don Allah mu yi kokari yadda duk za mu iya ayyukan mu na lada wanda za su koyi mu iya koyi su magabata irin yanda suke kokari laifukan su su koyi kada a gani haka suke so su koyi ayyukan su na lada amma yanzu mutum zai tafi umara tun daga miƙati yayi harama zai dauki hoton kansa gashi nan ya sa izari to ga munan dai a miƙati mun yi harama da munan za mu shiga mota mu kama hanyar Makka yana cikin mota ya dauka ya dora a Facebook yana sauka maka ga munan mun sauka maka ya dauki kansa dan Allah wa kake nuna mawa wa zai baka lada wani yana dawafi yana dauka hoton kansa wani abu zai nabawi wallahi gashi nan wani ma wato sai ya zama DP dinsa na WhatsApp abin da ya dora gashi nan a masjidin Nabawi ga Qur'ani a gaban sayyara ta kara shine a DP din WhatsApp dinsa wa kake nuna mawa wa zai baka ladan wannan karatu to wannan halaka ce halaka ce ba daidai bane wani shi yana ga bai ga musai wata ibada wadda ba a sani ba to wannan musibar ta zama ruwan dare a yanzu illa man rahim Allah Allah ka tsare mu to saboda kai ce fuska ta biyu mutum zai iya bata aikin sa da riya. To sai dai akwai bambanci, shi bacin aiki da riya iya aikin da riyar ta shiga ne. Ba za mu ce ayyukan da baki ɗaya suka rushe ba, dan a cikin ayyukan wallahi yanzu mutum yayi sadaka ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, goma, to sai aka yi sa'a tara daga ciki dan Allah ya yi. To amma ita ta goman sai da ya nemo masu kamara, duk zo ku haska, gashi zan ba da buɗe baki, eh dubu ɗaya ɗaya zan rarraba musu, a zo sai an ɗauka ce to da Allah a yaɗa fa. To kaga abubuwa sun lalace, bai kamata a ce kai haka ba. Kuma ma akwai tuzar ta wanda ka ba, a ce sai ka zo ka miƙa masa kwanan gero ko ka miƙa masa ɗaya dubu ɗaya an haska a ɗora a Facebook, gashi nan miskini wani ana ba shi tiyar gero, in sabila ba a mutunta shi ba. To saboda haka kenan ita riya za ta ɓata iya aikin da ta shiga. Ita kuma shirka duk ayyukan da baki ɗaya za ta rushe, wal iyazu billah. Sannan hali na uku, tare da cewa su asha'ira ba su tafi akan wannan ba, cewa manyan laifuka idan suka yi yawa suna rushe ayyuka, manyan laifuka in suka yi yawa suna ɓata ayyuka na ƙwarai. Gaskiya shi wannan mazhabi ne na Mu'tazila da wasu daga cikin ƙadariya. Malamai da dama ba su tafi akan wannan ba, cewa in dai aiki da kai na lada ya cika sharuɗa, to zunubin da za ka je kai wata kabira daga cikin kaba'ir, Allah ya kiyaye mutum ya sha giya ko ya zina ko ya tata ko ya wani abu dai wanda yake haramun ne a musulunci, to wannan ba za ta zo ta rushe sallolinsa da azumunmukansa wanda sun cika sharuɗa ba, illa dai wannan saɓon yana rage ƙarfin ayyuka na lada, kuma kai yana rage maka mutunci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hali na hudu shi ne kada ku ɓata ayyukanku na ibada wanda kuka shiga ciki. A nan suka ce akwai alfara'id, akwai annawafil. Ita fariḍa daga cikin fara'id, haramun ne ka shiga a cikinta ka ɓata ta. Ita kuma nafila daga cikin nawafil, makaruhi ne ka shiga ciki ka ɓata. Misali ka tashi da azumin nafila, kawai sai ta kaɗa ma cewa kai ni fa gaskiya azumin nan ma na fasa, wala Allah ka je azhar ko la'asar, to ba a ce an rubuta maka zunubi ka yi haramun ba, amma dai abinda kai karanci a ce baka kyauta ba, makaruhi ne. In ka shiga ibada ba a so ka lalata ta. To idan farilla ce kuma dama wannan haramun ne, abinda kawai aka yi togaciya, idan kana sallan nafila sai mahaifinka ya kira ka ko mahaifiyarka ta kira ka, yanzu ya za ka yi? Wasu malamai suka ce ƙaf'an kawai za ka yanki ka amsa kiran ɗaya daga cikin mahaifanka. Wasu malamai suka ce idan ka je dab da gamawa ka so matahiya ta nafilar ka kafin sallamewa, sai mahaifi ya kira ka ko mahaifiya, to a nan ka yi ƙoƙari ka kammala tahiyar sai ka sallame sai ka tafi. Amma idan an san cewa zai samu damuwa ko za ta samu damuwa ko su shiga matsala in baka amsa wannan kiran ba, to dole ka yanke ka tafi. Kun ga wancan bawan Allah Juraiju wanda yake al'abid, mutum mai tsananin bauta wanda manzon Allah ya bada kissarsa, mahaifiyarsa ba ta san me yake ba, yana cikin sallah ta zo ta ce ya Juraij, a zuciyarsa sai ce Allahumma salati wa da'wata ummi, ya Allah ga sallah ina yi kuma ga kiran mahaifiyata. Ta sake masa kira na biyu, ya sake yin wannan tunani, ya Allah ga sallah ta ga kiran mahaifiyata. Ta yi na uku bai amsa ba, sai ta ce Allah kada ya ɗauki ranka sai ya nuna maka fuskokin karuwai. Wato malamai suka ce a nan ma Allah ya taimaka ta ta sassauta, bata ce Allah ya jarrabe shi da zina ko sata ko na abba. Shi saboda tsananin ibadarsa kwata-kwata ma inda karuwai za su bi su wuce baya zuwa ba da ta ga fuskokinsu, don shi a wajensa in ya ga fuskar karuwa kamar ma ya fasikanci. To sai ta ce Allah ya sa kada ya mutu sai ya ga fuskar karuwai. kun ga wannan addu'a kuma ta fada a kansa to saboda haka malamai suka ce in har uwa ko uba suka kira ka ko kuma mace tana cikin nafila sai mijinta ya kira ta ita ma dole ta yi shi shi ko manzo alaihi salam ko sallar farilla kake ya kira ka dole ka yanki ah to waye koya ba sallar dole ka yanke ka sai shi ba magana cewa sai nafila saboda Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum nan ba a tokace duk abin da kake ba eh ma'aikin Allah yana kira to sai amsawa shi yasa ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda wata rana yana cikin masallaci kafarsa daya a cikin masallaci kafarsa daya a wajen masallaci sai ya ji ma'aikin Allah sai ya ce a zauna sai ya zauna daidai din bai fita ba bai shigo ba aka ce baban Abdulrahman me yasa kai wannan zaman yace yanzu na ji ma'aiki yana cewa a zauna in na ce sai na gama shigowa ko sai na fita na saba masa amma kai bawon Allah yau a ce ma kaza sunnan manzon Allah ce ya ce kai ka ce to sai bade a ce maka manzon Allah ya ce kaza sunnan sa ce ce to za mu duba haba Allah gafarta mana yanzu da kudi ake badawa akan sunnonin nan aina ahlus sunna sun yi yawa wallahi a ce sunna kaza amma sai ka ji mutum ya ce ai sunnonin da yawa in aka yi wata sai a bar wata ma'ana zabi sanka wanda ta dace da zuciyarsa yayi wanda bata dace ba ya ajiye ta amma wallahi da kudi ake badawa da ka sha mamaki tip tip za ka ga shi ahlus sunna ta ko ina up and down Allah ka taimake mu to saboda haka yace to wannan shine hali na biyu na hudu to shi ya sanya malikawa ma suke ganin idan kana sallan nafila aka tada iqama muddin dai ka kabbar sallar to kada ka yanke sai ka karasa saboda wala tumtilu a amalakum tare da cewa abinda su suke cewa su malikawa in kai raka'a daya wannan shine fatawar malikiya saboda akwai hadisi da yake cewa idza uqimatis sala fala salatu illa al maktuba in har akai iqama za a yi sallah azhar sai da asar magriba isha to shari'a ba ta kallon wata sallah sai ta farillan nan to shi yasa mafi yawan malamai suka ce dan kai raka'a daya aka so mai iqama dole ka yinki wanda ya fada maka ladan nafilar shi yace maka kuma idan an yi iqama babu wata sallah saboda haka kawai ka yinki abinda kawai suka toge jumhurin malamai suka ce sai fa in ka dago daga raka'ar ruku'un raka'a ta biyu kaga in ka dago daga ruku'un raka'a ta biyu sallah shikenan ta je karshe suka ce to anan sai kai sauri kaga cewa kai ta hiya ka sallame ka shigo su kuma malika suka ce in ka kulla raka'a daya to kada ka yanke sai idan ka ci ko ta biyun dan kada ka fada karkashin waccan ayar wato ma'ana dai zaka ga kowanne daga cikin malami akwai dalilin da yake hararowa sai ya gina hukunci ba abbane ainihin suke yi da ka Allah ya je kai a gare su to Allah subhanahu wataala sai ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku ashe wannan gabar tana nuna cewa dan adam zai iya bata aikin sa shi da kansa bata aikin nan wal iyazu billahi dayan biyu ne ko dai kai da bakinka ka zo ka bata ayyukan in wasu ne ka zo kai mu abubuwa na ta goma shi ka zo ka fallasa su ka zo ka ayyara su ka tozarta su wani zai iya ba wani riga sadaka ba san ya ba shi rigar ba amma da ya zo cikin mutane sai ce oh wallahi kaga ta ma daidai na zaci wallahi za ta yi ma kadan kaga wannan da kai tozarta shi kai wala Allah ana ganin wani yayi sabon dinki kila ma riga ba saba ganin ka da ita ba amma sai wallahi kaga ta yi cewcew da kai wallahi kamar an gwada to wannan haramun ne yanzu wannan babu lada ka zo bai ta kai da kanka abu na biyu Allah kiyaye akwai bacin aiki da zai kasance shi kuma a lahira kamar yadda manzo alaihi salam ya faɗi al-muflis yake ce wa sahabbansa shin kun san wanda aka yi wa wakatika tashi a cikin wannan al'umma atadaruna manil muflis fi ummati kun san wa aka yi wa wakatika tashi a cikin wannan al'umma tawa suka ce ya maikin Allah shine mutumin da bashi da dinari bashi da dirhami ma'ana mutumin da yake talaka bashi da kudi shine aka yi wa wakatika tashi manzo Allah ya ce a'a al muflis fi ummati shine mutumin da yazo yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin manzo Allah ya zana ayyukan lada manya manya mutum yazo al qiyama ga himihimin ladaddaki na salloli ladaddakin azumin muka na zakka na haji na sada zumunci sai dai kash wa qada safaka dama haza wa daraba haza wa kaza wa kaza manzo Allah ya zana mutum ne ga lada yazo da ita amma a duniya ya daki wancan ya zubar da jinin wancan ya kashe wancan ya zubar da mutuncin wancan a debo ladarsa a biya wancan a debo ladarsa a biya wannan a dunga yi wal iyazu billah har ladarsa ta kare ba shi bai kare ba a koma a dunga dauko laifukan su ana dora masa ana debo laifukan su gwargwadan a gama biyan wannan bashi manzo Allah ce sannan sai a wulla shi wuta wal iyazu billah kaga shi ya bata aikin sa shi da kansa ya bata aikin sa shi da kansa Allah ka kiyashe mu to saboda haka da ya kai dan uwa kayi kokari kaga cewa baka bata aikin ka ba a kalla misalin da zamu fada a yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qaulaz zur wal amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دم متمن دبيدينا فدك اليابا دعيكي دك اليا تو ألا باش دبكات يدينا تين أبنت كو يدينا شن أبن شع معنا كو كتا أبنت أتكين أزمنا دلانا كو كفاسا أزمين كديزيرو نسأل الله سلامة والعافية تو ينزواني bakin shi ba shi da linzami dandalin sa zai zauna duk abin da ya fado bakin sa zai fada duk abin da zuciya ta ra'aita zai fada duk abin da ya ga dama kuma zai kalla idan sai na nan akan waya ya ga tsiraici ya ga haramun ya ga waccan badala ya ga wancan rashin mutunci wai kuma azumi yake dan Allah wani irin azumi ne wannan kake to kaga kenan akwai wanda ma za ka ga yana ibadan ma tun bata kai gaci ba ya rushe ta tunda wani karshe wala tun farkon wuni zai rushe azumin kafin ranar ta fadi azumin ya tashi daga aiki to wannan aya ta nuna mana ashe kenan duk wani aiki da ka sani zai iya bace zaka yi bata kai da kanka shi yasa magabata idan watan azumi ya wuce suke daukar watanni suna addu'a ya Allah wannan ibada da muka yi Allah kai mana baiwa kada mu bata mu da kanmu ya Allah kai mana baiwa duk abin da muka yi na ibada Allah kaza kada mu bata Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa innal ladina kafaru tabbas wanda suka kafirta wasaddu an sabilillah suka kautar da mutane suka toshe su daga barin tafarkin Allah kuma su suka ki shiga cikin tafarkin Allah thumma matu wa hum kuffarun sannan suka mutu suna kafirai falan yaghfirallahu lahum da dai Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta musu ba الإمام السعيدي أتكين تفسير إنسا يكي تيوى ونن آية دفن الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يتي تيوى ونن آية يقول أبيو سوني كايدي أكن دوة آية تزو أكن تيوى kafirci ya rushe aiki ma'ana kun ga mu yanzu a malikiyance idan mutun yayi ridda Allah ya kiyaye ko da aiki ko da mai ko da magana duk aikin da yayi ya rushe gabaki ɗaya condemn a wajen malikiya idan mutun yayi ridda a yanzu ta tabbata yayi ridda to in ya dawo musulunci fresh in yayi hajji 100 a da yanzu bai taba haji ba in yayi umara 100 a da yanzu bai taba umara ba matarsa Allah kiyaye da zai yi zina ko ƴaƴansa 100 ji ko kinsa 300 to da zai yi zina a yanzu bulala za a yi masa domin kaman saurayi ne bai taba aure ba wannan shine a wajen malikiya to malikiya gaskiya sun zafafa jumhurin malamai suka ce a'a wannan bala'o'i ba za su tabbata a kansa ba sai ya mutu bai dawo ba to wannan kuma ta fi sauki tunda waccan ayata al-baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun har ya mutu yana kafiri to sannan Allah ya ce ulaka haytu ta amaluhum to wannan ayyukansu sun rushe gabaki daya kenan idan Allah ya kiyaye mutum ya yi ridda a wajen jumhurin malamai sai ya tuba ya dawo musulunci to shikenan matansa na aure suna nan a matsayin matansa dan a wajen malikiya in mutum ya yi ridda ya dawo musulunci to yanzu matansa ko biyu ko uku ko hudu ko daya sai an yi sabon neman aure da sabon sadaki to amma a wajen jumhurin malamai in ya dawo musulunci shikenan su ci gaba da zama ke zuba da kiya ko ka zaba a nan gabar ko shafi'iyya Allah ya dace da ku to al-muhim wannan ayar tana nuna tausayin Allah a wajen bayinsa Allah yake cewa fa wanda suka kafirta innal ladina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar sannan suka mutu suna kafirai to sannan hukunci ya biyo baya so ne fadin ya gafira Allahu lahum kenan fadin Allah da yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ga wanda ya mutu amma idan mutum bai kai ga mutuwa ba to qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an wannan idan kana duniya baka mutu ba in ko har mutun ya mutu to nan inna la lagabiru an yashraka bihi ita kuma za ta yi aiki saboda haka kenan wannan yana nuna tausayin Allah ga bayinsa da jin kan Allah ga bayinsa kuma wannan aya tana nuna mata tana nuna mana al-ibratu bil khawatim abinda ake la'akari da shi shine abinda dan adam yake cika da shi duk saban Allah mutum duk zunubin mutum in yana rayu kada ka kuskura ka yanke masa hukunci ba a shiga tsakanin Allah da bawansa hadithin ibnu mas'ud ya nuna mana yadda rayuwa take kasancewa akwai wanda ya amalu bi amali ahlin na hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira ay yasbiqu alayhi alkitab فَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا kuma wannan sune mafi yawa wato a cikin jin kan Allah waccan gabar cewa akwai wanda zai dunga aiki irin na ƴan aljanna yayi har sai sura dan taki ya mutu yayi ridda ya shiga wuta wannan kadan ne a cikin rayuwa wanda suke masu yawa sune wanda za su dunga abubuwa na saban Allah rashin mutunci amma kuma sai ya zamo ƙarshen yake kyau ko kun san daga cikin sabon manzo alaihi salam akwai wanda ya shiga aljanna bai taba sallah ba yayi shekaru yana abubuwa na saban Allah ba daidai ba rannan da Allah subhanahu wataala ya so shi da rahama kawai sai ya ga madina ba kowa ci ina mai kisa da sallah aka ce ai ya fita yaki kawai sai je gaban manzo alaihi salam sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya zari kan saka ne ya shiga fagen fama nan take aka kashe shi yana aljanna bai taba yi ma Allah sallah ba bai taba azumi ko zakka ba to amma ku duba yanda karshe ya kyau ku duba dan bai yahude da yake zuwa yana hidima a masallacin manzo alaihi salam ya share masallaci yayi kaza wata rana manzo alaihi salam ya kwana biyu bai ganshi ba yace ina dan matashin nan wanda yake mana hidima a masallaci aka sai mai kin Allah ai yana san bashi da lafiya manzo Allah sai ya ce ku tashi mu je a dubo shi
sallallahu ala nabiyil karim. Manzon Allah ba tura waye ba, ba magidanci bane, dan matashi ne, amma manzon Allah ya tashi da kansa yaje yaga dan bai hujjan nan akan gado ba lafiya ga babansa a gefe. Sai manzon Allah yace qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai ya kalli babansa, manzon Allah ya sake maimaita masa qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai ya sake kallon babansa, sai uban yace atai abul qasim, kabi baban qasim. Sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sai rai ya fita, bai taba sallah ba. Sai manzo alaihi salam ya tashi yace ina gode ma Allah da ya tsamar da shi daga wuta ta hanyata. Kaga manzo Allah ya dan aljanna ne, to kenan wannan yana nuna mana al-ibratu bil khawatim, abinda ake la'akari da shi a wajen dan adam da me ya cika. Shi dan adam sirri ne na Allah subhanahu wataala. Allah ka datar da mu. To saboda haka sai yake cewa falan yaghfirullahu lahu, da dai Allah subhanahu wataala ba zai gafarta musu ba. Anan a tafsiri aya ta 31 yace wala nabluwannakum ayyuhal muslimun, tabbas za mu jarrabe ku ya ku musulmi, qabla an nafrida alaykumul jihad, kafin mu farlanta muku jihadi, hatta na alama yace ilmu zuhurin, wato har sai mun san kenan mun bayyanar da almujahidina minkum wasabirin, masu jihadi a cikin ku da masu hakuri, fil jihadi ma'ana masu hakuri a cikin jihadi, wa ghairihi da wani sa, min ta'at na biyayya ga Allah, wa nabluwa shine nuzhir akhbarakum, kuma sai mun bayyanar da labarun ku, sai mun jarraba abinda kuke fada, min ta'atikum wato nabiyayya ko isyanikum da saban ku, fil jihadi wa ghairihi a cikin jihadi da wani sa. Sai yake cewa bin nuni fil af'ali thalatha wala nabluwannakum hatta na'lama wa nabluwa. To akwai Imam Shu'ba daga Ibn Kathir shi ya karanta da ya'um, dan aka ce a can farko ana cewa wato abin nan a wancan ayar da muka karanta akwai walau na sha'ul arina ka allan yukhrijallahu, allan yukhrijallahu, kun ga anan aka amince sunan Allah. To sai ya kawo ya'un 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 har zuwa ƙarshe. To amma jumhur sun karanta da nuni, sai ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah, wanda suka kafirta suka toshe mutane daga ainihin addinin Allah, yace tariqul haq, hanyar gaskiya, wa shaqur rasula, suka yi manzo alaihi salamu turjiya, shine khalafuhu, suka saba masa, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan shari'a ta bayyana gare su, yace huwa ma'ana sabilillah, shine ma'anar tabarkin Allah, ita shari'a din kenan. Irin wa'annan lan yadurru Allah shay'a, basu cutar da Allah da komai ba, kuma ba za su cutar da shi ba, wa sayyibtu amalahum, kuma da sunu zai bata ayyukansu. Yace minal maka'id, irin makirce-makirce da suke da ibtal al-haqqi, domin bata gaskiya, wa saddin nas anu, da kuma kange mutane da gaskiya, duk Allah zai bata wannan. Fala yanjahuna fi saddihim an sabilillah, ba za su ci nasara a cikin wannan kange mutane da suke daga barin tawarkin Allah ba. Ita sun mabayyana sifatul munafikin, sannan Allah sai ya bayyana sifofin munafikai, allati yu'rafuna biha, wacce ake gane su da wannan sifofi, wa tamayyaza bidhalika almu'minuna almukhlisun, kuma da wannan sifofi ne mu'minai ba tsarkakewa suka bambanta daga munafikai. Ta'alahumullahu ta'ala, Allah sai ya faɗa dangane da su, yace ya ayyuhal ladina amanu, shine ay akhlasu fi imanihim, ya ku wanda suka ikhlasi a cikin imanin ku, ati'u Allah wa ati'u rasul, ku bi Allah da manzo, wala tubtilu amalakum, kada ku bata ayyukan ku bil ma'asi, ta hanyar saban Allah. Masalan ga misali yace innal ladina kafaru, tabbas wanda ya zama sun kafirta, wa saddu an sabilillah, suka kange mutane daga barin tafarkin Allah, yace an tariqihi, daga barin tafarkin sa, wa huwa al-huda, shine shari'a, thumma matu, sannan suka mutu, wa hum kuffarun, alhali suna kafirai, falan yaghfiru Allah lahum, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba. To za mu takaita a nan abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai ɗin, sai kuma tambayoyi.
Thank you.
in kun fahimci tambayar sa tambaya yake wai idan yazo yana qiyamul layli a masallaci ko san tuna ana doguwar sallah to wai zai iya idan akai raka'a biyu aka sallame liman ya tashi ta uku to shi kuma zai iya zauna ya ci gaba da yin wasu azkar ita azkar ita azkar ita azkar daga baya kuma ya tashi wannan dai gaskiya alama rago ne duk yadda aka yi eh wannan gaskiya rago ne mai kasala duka yanzu wannan qiyamul laylin da ake yi ita kullun din abinda fa ake rubu'i ake yi wannan duk tsawon dana fa yafi uku ake yi wani a tasa qiyamul laylin wannan yafi uku yake ma tsayiwa daya sahabbai da tabi'ai a jikin sanduna suke dogara ana sallan sun zo da sanduna sun dogara na kasu fadi saboda tsananin tsayiwa amma suna jin tsoron kada sahur ya kubuce musu yi ba kuma tun farkon dare kai kuma sai ma wajen 1 da rabi biyu saura a fara amma saboda kasala da san jiki wallahi wato abin tausayi akwai waɗanda sallar asuba ni ga launi kun san galibi duk safiyar juma'a akan karanta sajada da insal to akwai wani makwacin masallaci da na sani dama zai yi bakan sai an karanta fatihar an karanto sajada din an je ayar karshe an kusa da ku sai ka ji bagata ya shigo wai shi wannan ku duba sajadan nan a minti da za a yi sajada amma ta masa tsawo ita ma raka'a ta biyu da dai bayan da za a yi a ce a yanki a koma a zo a jona ita ma da yi mata haka saboda haka wannan kasala ce bawan Allah abinda magabata suke a Makka idan aka yi doguwar tsayuwa saboda mun faɗa za a karanta yazifuffuka a tsayuwa ɗaya to sai su ɗan zauna su huta to jajirtattu da an zauna sai su tashi su dinga ɗawafi su dinga ɗawafi shi yasa ake cewa at-tarawih wato a yi ɗan ban iska duk tsakanin raka'a hudu saboda an yi doguwar tsayuwa to wannan ma masu jajircewa sai su ce ba za su yi wannan zaman ba za su yi ɗawafi tunda shi ma ibada ne mutum ya zagaye bakwai ya nafila raka'a biyu kafin a tashi raka'a ta gaba amma kai ɗan rubu'in da ake rubu'i dududu minti nawa ne amma kuma za ka zo da kana azkar saboda kai ne kasalalle haba gafata malam ka miƙe don Allah bismillah yana magana Allah ya mahaifinsa rasuwa kuma wani malami yana cewa ya dinga zuwa yana mahaifinsa addu'a kuma ma ba laifi duk wasu abubuwa da suka faru a rayuwa kamar wani dan sada zumunci da aka yi wasu abubuwa da ya sanar da shi to ni dai gaskiya ban taba karanta wannan a cikin littafin malamai ba na taba jin wani malami ya faɗa ban san a ina ya samo ba kusani akwai sabanin malamai akan cewa shin mamaci a cikin kabari ma shin yana ji ko baya ji ayoyin alqur'ani wasu sun nuna mamaci baya ji a cikin kabari wasu hadisai suka nuna kamar mamaci yana ji misali manzo alaihi salam a hadisi yana cewa idan aka binne mamaci to yana jin motsin takalman mutane na fitowa daga makabarta wannan hadisi ne ingantacce malaman da suka ce mamaci baya ji a kabari suka ce jin na wucin gadi ne daidai wannan lokacin ne sannan kuma lokacin da aka kashe mushrikan Quraishawa aka zuba su a cikin rijiya manzo alaihi salam sai ya je ya leka rijiyar yace in ce ko yanzu kun tabbatar abinda nake faɗa muku gaskiya ne na akwai azaba ga wanda ya kangare mu Allah kenan da kuma lada ga wanda ya bi Allah sayyidina Umar sai ce ya ma'aikin Allah kake magana da gawawwaki wanda ai ba sa ji gawawwaki ne sai ya ce ko kai baka fi su jin abinda nake faɗa a yanzu ba kun ga manzo Allah ya ce a yanzu daya daga cikin masu riwaya ina jin kokata da ko wani sai ce Allah sai ya dawo musu da rayukansu suka ji abinda manzo Allah yake faɗa domin yanke hujja akan su. Kaga wannan hadisin ma bai nuna cewa kawai ko da yaushe suna ji ba. Allah subhanahu wataala yake ta innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin, kai ba za ka iya ji yadda mamata ba, kuma ba za ka ji yadda kurame kira ba lokacin da suka bada baya. Anan ana nufin kafirai. Akwai Mahmud Shukuri Al-Alusi, yana da littafi sunansa Al-Ayatul Bayyinat fi Man'i Sama'il Amwat, cewa ayoyi karara wanda suke nuna cewa mamaci baya jin wani abu a rayuwa. Saboda haka dai wannan matsala ce khilafiyya da dama daga cikin malamai, saboda wancan nususu da na ambato suka ce ai mamaci ba ma yaje. To amma yanzu tsakani ga Allah kaddara ma mamaci yana ji, shin mamacin nan ka san halin da yake ma a cikin kabari? In ka je ka faɗa mashi an yi kaza an yi kaza, mai abin zai ƙara masa? Babu abin da abin zai ƙara masa. Kaga dai shi in ma ya jin ba zai ce eh ko a'a ba, bai sai eh ko a'a ba. Amma tabbataccen abu wanda babu shakku, addu'o'i da ake wa mamata Allah yana kai musu. To amma ku sani shi rayuwar kabari ba irin ta duniya ba ce, ya kaifiyar kaiwa take ba mu sani ba. Wato duk lokacin da aka ce wani nasi ya zo na wani abu da Allah yake yi wa ɗan adam, rayuwar kabari ko kuma gobe lahira, dole sai dai mu yadda yanzu ka ɗauki hadisi guda ɗaya. Manzo alaihi salam yake cewa babu wanda zai yi min salati face akwai mala'iku da Allah ya tanada suna isan mun da wannan salati. Cewa wane ya maka salati? In za ka suranta abin da ƙwaƙwalwarka, babu wani sakan da ba a yi manzon Allah salati a duniyar nan, babu wannan sakan ɗin. Domin in can dare ne, to can hantsi ne, can rana tsakiya ne, can yammaci ne, kuma babu lokacin da ba a salati ga manzon alaihi salam. To kenan idan za ka yi hukunci da ƙwaƙwalwarka, sai ka ce to kenan yanzu manzon alaihi salatu wassalam na farko ma yanzu ya zai iya ganewa, tun da kila a cikin minti ɗaya miliyoyi suna masa salati kuma ana isan masa. In tunani ne irin nawa ko naka, sai mu ce to abin ba zai rikice ba a isan masa, a ce wani da wani da wani, inda isarwa irin mu abin da muke zato ne. To duk abin da ya zamo labari ne daga Allah ko manzo alaihi salam, dole ka sallama abin zai yiwu ko da kai baka san kaifiya ba. Wannan kawai shine. Na'am. Wannan abin man sha bayani. Wai ya halatta mutum a cikin sallah ta nafila yi addu'a da harshen Hausa? Maganganu ne na sani uku na malamai. Akwai malaman da suka tafi akan cewa baya halatta ka yi wani yare a kowace sallah, domin ita sallah wata kaifiyya ce muayyana, wani tsari ne na musamman wanda ba za ka karya shi ka shigo da wani wanda ba shi ba. Suka ce saboda haka addu'a ɗayan biyu, ko dai ka haddace addu'a a cikin hadisi ko aya wanda ya dace da buƙatar ka yi, ko a lokacin kai goshi ko a lokacin tahiya, ko kuma ka samu wanda ya iya larabci ka ce ga buƙatunka ya maida masu da larabci ka haddace ka riƙa yi. Wasu malamai suka ce za ka iya yi a sallar nafila kaɗai banda farilla, ma'ana in ka kai goshi za ka iya addu'a da yarenka a lokacin da ka kai goshi, Allah ba ni kaza ko ka kare ni daga kaza. Wasu ma suka haɗe suka ce duk biyun ma farilla da nafila a iya yi. To ni abinda nake faɗa don lokacin da malamai suka yi sabani, wasu suka ce in ka yi kaza za ka samu matsala, wasu suka ce ba matsala, to gara ka kauce ma abun gabaki ɗaya ka fita daga sabani. Wato manzo alaihi salam yana da dunkulallun addu'o'i. Yanzu rabbana atina fid dunya hasana alqur'ani wa fil akhirati hasana wa qina azabana, duk bukata ka ta shigo, aure kake so hasana ne, kudi kake so hasana ne, promotion kake so hasana ne, duk ko menene kyakkyawa ya shigo a cikin wannan. Kuma daga cikin hasana Allah ya kare ka daga abin da baka so, shi ma wannan hasan ne. Kuma sannan ga hadisai nan daya wanda addu'o'i ne dunkulallu, duk bukata ka sun riga sun hada wannan. So ina ganin gara ka haddace wa'incan hadisan ko kuma in ta kama kai so kake sai dai wannan to ka samu wanda ya yi larabci ga mai masallaci nan ka kawo ka ce ya maida maka da larabci shikenan sai ka ce in ka kai goshi to lokaci yayi za mu takaita a nan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gana da mu daidai din akwai wani